أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله من غير الله تبارك وتعالى da ya sake nuna mana wannan lokaci mai albarka. Yau muna 23 ga watan Safar, hijira nan ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1443. A ci gaba da karatu da muke yi a wannan littafi mai albarka na Riyadus Salihin. A karatunmu da ya gabata muna cikin Babul Ikhlas, babin da yake magana akan ikhlasi. Za mu tashi akan hadisi na biyu a cikin wannan babi. Wa an ummul mu'minina ummi Abdullah Aisha radiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yadhu jayshun al-Ka'bata fa idha kanu bi bayda'a min al-ard yuqsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kayfa yuqsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. قال يقصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري. عن أم المؤمنين أم عبد الله. عن كربورة جوار مؤمني ور عبد الله عائشة رضي الله عنها. سيدنا عائشة الله يدريها قالت تاتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi sai ya da mai Allah su tabbata a gare shi ya ce yaghzu jayshun al-ka'bata lalle wata runduna za ta yake dakin Ka'aba fa idza kanu bi bayda'a min al-ard idan suka kasance a sahara na daga kasa yuksabu bi awwalihim wa akhirihim sai a kispe na farkon su da na karshen su. Qalat sai ta ce qultu ya rasulullah ya ma'aikin Allah kaifa yuksabu bi awwalihim wa akhirihim ta yaya za a kispe na farkon su da na karshen su. Wa fihim aswaquhum bayan a cikin su akwai kuma yan gayyar sodi. Wa man laysa minhum da wanda ba sa tare da su. Qala sai yace yuksabu bi awwalihim wa akhirihim za a kispe na farkon su da na karshen su summa yab'athuna ala niyyatihim sannan za a tashe su akan niyoyin su. Muttafaqun alayhi. Bukhari da Muslim sun yi ittifaqi a kansa. Hadha lafzu al-Bukhari amma wannan lafazin na Bukhari ne. Wannan hadisi an samu shi daga uwar mu'minai ummul mu'minina ummi Abdullah sayyidatuna Aisha Allah ya kara mata yarda. To su matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daman su ummahatul mu'minin ne, dukan su iyayen mu'minai ne, kuma uwa ce wajen girmamawa da wajen karramawa da wajen ganin girmanta. Amma ba uwa bace wanda za a keɓanta da ita ba, ko kuma a'a ai wani abu mai kama da irin wannan wanda ake yi da uwa da ita. Ita dai za a bata girma na cewa ita mahaifiya ce, mahaifiyar dukkan wani mumini ne. Amma ba bashi da daman keɓancewa da ita, sannan bashi da daman kallonta, amma uwarsa ce. Saboda haka duk matan Annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke. Iyaye muminai ne wajen girmama su, wajen ganin girman su. Amma kuma muminan ba su da daman keɓancewa da su, ba su da daman su kalle su yadda mutum idan yana da damar mahaifiyarsa ne zai keɓance ne, ita zai kalle ta zai yi komai. To wannan ma mahaifiyarsa ce, amma mahaifiya ce wadda take na girma kawai, girma ne take da shi. Za a girmama ta, sannan za a ga darajar ta, sannan ba za a keɓance da ita ba, sannan kuma ba za a sa mata ido a ta kallanta ba. To dukan su matan Annabi sallallahu alaihi wasallam iyayen mu'minai ne. To sayyidatuna Aisha ummul mu'minina ummi Abdullah, sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata alkunya da mahaifiyar Abdullah. An sani sayyidatuna Aisha bata yi huwa tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To amma ni sallallahu alaihi wasallam ya mata alkunya da Abdullah ibn Zubair dan yar uwarta Asma'u bintu Abubakar. To shi Abdullah ibn Zubair shi dan Asma'u ne. To sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin alkunya wa sayyidina Aisha da wannan da sunan nasa, yana ce mata Ummu Abdullah. Ita sayyidina Aisha ta kasance Siddiqatu bintu Siddiq, ita mai gaskiya ce, yar mai gaskiya sayyidina Abubakar Siddiq. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta tana da shekara 6. Ita sayyidina Aisha, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta tana da shekara 6. Sannan kuma bayan sayyidina Khadija ta rasu, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta, wanda malamai sun ce mafifita a cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce sayyidina Khadija. Daga ita kuma sai sayyidina Aisha. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta tana da shekara 6. Sannan bayan ya aure sayyidina Sauda da wata 1, haka wasu malaman suka ce. To daga nan bayan an je an yi yakin Badar an dawo, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma garin Madina kenan shekara ta 2, ya tare da sayyidina Aisha. Ta tare gidansa tana da shekara 9. Tana da shekara 9 ta tare gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama. Ta kasance malama ce wacce kuma ta san addini, har Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kuzibu nisfu dinakum min hadhihi al-humaira, ku karbi rabbin addinin ku daga wajen wannan jariyarinya. Idan yana nuna sayyidina Aisha, saboda haka ta kasance malama, ta zauna tare da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a tsawon shekaran ta, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya duniya shekaran ta 18 ne gaba daya, ita sayyidina Aisha. Saboda haka daga wannan lokaci kuma wasu malaman sun ce ta yi shekara 40 bayan rasuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ita sayyidina Aisha. Sannan fakihiya ce, malama ce a cikin addinin musulunci, ta rawaito hadisi daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guda 2,210 hadisan da rawaito daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala ta ce, kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, Annabi ta rami ta Allah tabbata gare shi ya ce, yaghzu jayshun al-ka'bata. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata runduna za su yaki dakin Ka'aba. To anan malamai sun yi magana akan wace runduna ce za su yaki wannan dakin Ka'aba din da aka fada. Sannan dakin Ka'aba dai, kamar yadda muka sani daga farko, shine dakin nan da Allah ya umurci Annabi Ibrahim alaihi salam da ɗansa Annabi Isma'il su gina shi. Saboda haka malamai sun ce ana ce masa Ka'aba ne saboda yana da kusurwa guda 4, sai ake ce masa Al-Ka'aba, shi sai ake ce masa Ka'aba. To Annabi Ibrahim alayhi salam da ɗansa Annabi Isma'ilu su suka gina wannan ɗaki din. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida min al-bayt wa Isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Lokacin da Annabi Ibrahim da ɗansa Annabi Isma'il suke ginin ɗakin Ka'aba, suka gina wannan ɗaki, suka tsara shi, sannan suke roƙon Allah ya karbi wannan aikin nasu da suka yi. To wannan ɗaki da ake bauta masa yake garin Makka, wanda ake ce masa ɗakin Allah, ɗakin Ka'aba, to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana cewa wata runduna za ta yaki wannan ɗaki, za ta zo da sunan za ta yaki wannan ɗaki na Ka'aba. Sannan kuma shi wannan ɗaki ya kasance ɗaki ne wanda Allah ya riga ya kiyaye kayansa, ya zama shi ɗakin Ka'aba inda harami yake. Allah yana cewa wa man yurfihi bi ilhadin bi zulmin nuziqhu min azabin alim. Shi ɗakin Ka'aba in ka je harami nan yanzu, ba sai ka sa a ranka kawai za ka yi zulmi to za a rubuta maka, ba zai gaibo ma, kana sa a ranka cewa za ka yi zulmi za a rubuta maka zulmi, ka aikata shi kawai. To amma kuma in kai aikin lada kuma sai ka dawo garin ku kai na shekaru masu yawa, baka samu kafa ɗaya na wannan aikin ladan da kai a wancan wajen ba. To saboda haka ɗaki ne mai alfarma. To kamar yadda muka sani, akwai Abrahata wanda wani kafiri ne wanda ya yi yunkurin ya zo ya yaki wannan ɗaki na Ka'aba lokacin shekarar da za a fi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ya shirya rundunoninsa suka taho da sunan za su zo su yaƙi wannan ɗaki. To da suka taho suna hanya ba su iso ba,
sun kusan zuwa ba su yi so gari dakin kabon ba sai ya zama wato giwayen sannan ba sa iya tafiya ba sa iya yin tafiya din nan ba sa iya yin tafiya idan ya juya su su kama hanyar garin su sai su tafi idan kuma ya juya su su yi inda kaba take ba za su tafi ba kuma kamar yadda muka sani dalilin zuwa su da cewa zai yaki dakin kaba wa wato a garin su ne wani ya shirye wani daki kamar dakin kaba yace Allah ya zama dakin kaba guda ɗaya ne ko ake bauta masa shi ma bari ya daki to da ya daki sai wani balarabe ya tashi sai je wannan dakin da suka yi sai ya kashi sai ya shashafa a jikin wannan daki to shine shi kuma Abraha ta yace to zai dauki mataki ba zai bari ba zai zo zai rusa dakin kaba shi kuma lokacin ma kaga musulunci bai zo ba kawai suna yin ne a matsayin abun na kabilanci ne kawai to da ya taho yana hanya da ya zo sai ya gagari isowa wato giwayensa da duk abin da ya zo da su idan ya nuna su yi dakin kaba ba za su tafi ba idan ya juya kuma su yi garin su sai su tafi to wasu malaman suka ce wannan rundunar ai bata zo ba ita ta Abrahata bata zo ba balle a ce sun zo har an yaƙe su ko an kisbe na farko su da na ƙarshen su saboda haka ba su bane ba ba su bane wannan hadisin yake nufi ba sannan wasu malaman kuma suka ce a to da aka ce wannan wata runduna da zo ta yaƙi dakin kaba ko ana nufin rundunar Abdullahi ibn Zubair ne ai Abdullahi ibn Zubair yayi fada da wato masu mulki na Umayyawa wanda har sun zo sun yaƙe shi yana cikin dakin kaba ko wannan rundunar ake nufi to nan ma malaman suka ce nan ma dai bai bada ma'ana ba ai shi Abdullahi ibn Zubair an yaƙe shi a cikin dakin saboda haka kuma wannan runduna an ce bata zo ba saboda haka ba a gane dai meye ma'anar wace runduna ne za ta zo ba kai dai ka bar karatun na yayin da ya zo cewar wata runduna ta zo da niyan za ta yaƙi dakin kaba kawai shi ne haka za a bar shi sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fai za kanu bai za min al-ardi idan suka zo wajen da ya kasance sahara ne a cikin ƙasa to yuksafu bi awwalihim wa akhirihim sai a kisbe na farkonsu da na ƙarshensu wato ba su ƙaraso dakin kaba din ba idan sun zo wani wajen da ake ce masa sahara shi bai za din malamai sun ce ma'anarsa shi ne waje amma sahara wanda ba shi da daɗin zama to su daman larabawa suna da kowane irin waje suna sa masa suna suna da tasha'un suna da kuma tafa'ul akwai abinda shu'uminsu ne kawai to irin wannan sunan na bai za din in ka ji sun ce waje bai za to waje ne wanda ba shi da daɗi kamar sahara ba shi da daɗin zama a wannan wajen idan suka ce mafaz kuma suna nufin waje ne mai kyau wanda za a iya zama a wannan wurin to idan sun kasance suna wannan tafiya din idan sun zo a wannan wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a kisbe na farkon su da na ƙarshen su ba za a bar su su ƙara so su zo dakin kaba ba to sai na Aisha ta ji haka kalis sai ta ce qultu ya rasulullah sai ta ce ya ma'aikin Allah kaifa yuksahu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum tace ya rasulullahi ya za a kisbe na farkon su da na ƙarshen su bayan a cikin su kuma akwai ɗan gayyaso ne wanda su ba da su aka tsara shirin zuwa a yaƙi dakin kaban nan ba ba da su aka tsara komai ba ba tsara komai da su ba amma a ce za a kisbe na farkon su da na ƙarshen su bayan a cikin su ga waɗanda su ba ruwan su su kawai wata kil tafiya ne ta sa su za su tafi sai suka gan su ayari suna tafiya sai suka je cikin su suka tafi tare da su a wata kil kuma za su je kasuwanci ne sai su gan su suka tafi tare da su to ya za a ce za a kisbe su gaba daya akwai wanda kuma ba ma tare suke da su ba hanya ne kawai ta da su wa man laysa minhum akwai wanda ba sa tare da su hanya ne kawai ta da su ya za a ce za a kisbe su sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata yuksabu bi awwalihim wa akhirihim thumma yab'athuna ala niyyatihim Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata za a kisbe na farkon su da na ƙarshen su sannan za a tashe su akan niyoyinsu za a tashe su to malamai suna cewa a nan wajen shine wannan hadisin yana gwada mana cewa dole mutum ya san da waɗanda zai zauna ya san da wanda zai zauna saboda idan ka zauna da mutane to za ka ɗauki irin halin da suke yi sannan kuma wannan halin nasu zai shafe ka zai same ka yawa idan ka zauna da mutum sai ka ɗauki halinsa sai halinsa nan ya shafe ka sai ya ɓata ka malamai suna cewa ai shi ruwan zafi labarin wuta ji shi ba shi ne wutar ba amma in aka ɗauko ruwa a halinsa aka sa masa wuta ko idan aka sa masa wuta ya sha wutan nan ya zama ruwan zafi idan aka watsa shi a jikin mutum sai aikin da wutar ba za ta yi ba ba iya konawa zai yi ba shi ita wuta iya kona ka za ta yi amma shi ruwan zafi bayan ya kona kan ma kuma zai bata maka jikin sai ya zama sabon jinya fiye da abinda wutan zaki to saboda haka man jalasa janasa haka malamai suka ce idan ka zauna da mutum sai ka dauki irin halin sa to saboda haka kar ka yadda ka zauna a cikin mutanen banza idan ba ya zama dole ba sai ya zama dole bayan da kai ya sai ka zauna tare da su amma in kana da wata dama to ba a so ka zauna da su saboda ita musiba in ta tashi ba za ta ware waɗannan ta ce a waɗannan ai mutanen kirki bane ba waɗannan mutanen banza bane ba a duk za ta hada ni gaba daya duka wato ku fitnatul la tusibanna allazina zalamu minkum khassa Allah ya ce ku ji tsoron fitinar da in ta zo ba za ta shafi waɗanda suka jawo ta su kadan su ba a za ta game ne duka kowa da kowa za ta shafe shi malamai sun ce irin wannan aka samu Musa Samiri ya kasance yana cikin mutanen annabi Musa da Fir'aun to da aka zo sai ya ga mutanen annabi Musa sun fito gaba daya za su shiga cikin wannan teku din sai ya rasa yanda zai sai shiga cikin mutanen annabi Musa da ya shiga sai yana tunanin bari ya fita to in ya fita kuma ga Fir'auna ya fito Fir'auna zai ganshi kawai sai ya hakuri ya ce bari ya zauna cikin mutanen annabi Musa din nan da ya zauna cikin mutanen annabi Musa da annabi Musa alaihi salam ya buga sandarsa suka wuce sai ya zama Musa Samiri shi ba wuce da shi kaga wafihi masu wako kenan ya shiga cikin su yan gayyar so da shi ba abin da ya fito da shi ba kenan amma sai ya zamu sai ya tsira dan ba da nan da ya tsaya a cikin mutanen Fir'auna da ya halaka sai ya tsira da ya tsira kuma da ya sauka sai ya je sai ya shirya dan maraƙin sa ya yi wannan abin da yi to kaga shi wannan shiga cikin gayyar sori ta masa amfani anan da ya shiga cikin wanda ba da su ake yi ba kaga wannan abun ya masa amfani shi to amma idan ka shiga cikin mutanen banza ka koyi irin halin su ka zauna tare da su idan Allah ya aiko masifa ya aiko bala'i waɗannan mutanen ba za ta ware ka ce kai banda kai ba za ta haɗe da ku ne kawai gaba ɗaya duka dukowa ma zai samu a ciki to saboda haka sai Sayyidina Aisha ta yi mamaki ta ce to ya Rasulullahi ya za a yi haka bayan a cikin su akwai waɗanda su ba su san hawa ba ba su san sauka ba su san komai ba kawai a ce su ma za a kisbe su sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata za a kisbe na farkon su da na ƙarshen su sannan za a tashe su akan niyyar su kowa kan niyyar su za a tashe shi to dama wannan shine muhallin shahin na hadisin nan wato za a tashe su akan niyoyin su kowa da niyyar da yayi abinda ka sa a rankan nan to akan ka za a tashe shi ko da ka zauna da mutanen banzan Allah ya kiyaye ba a so to ya zama an zo an masifa ta sauka kan su an halaka jama'an gaba daya to in an tashi an je lahira kai akan niyyar kan nan da ka mutu da ita akan ta zaka tashi idan ka mutumin kirki ne ko da ka shiga cikin su an halaka ka to ba zai yi wannan halakar ba za ta cutar da kai ba muttafaqun alaihi malaman hadisi bukhari da muslim sun yi ittifaqi akan sa hadha lafzul bukhari wannan lafazi na imamul bukhari ne wa ana aisha radiyallahu anha qalat qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا متفق عليه ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام وعن عائشة رضي الله عنها قالت لقد سيدنا عائشة الله كرامة داتاتي قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه غريشي ياتي لا هجرة بعد الفتح babu hijira bayan fatu makka walakin jihadun wa niyyatu sai dai akwai jihadi akwai kuma niyya wa idza stunfirtum fanfiru idan aka nemi ku fita yaki to ku fita muttafaqun alaihi malaman hadisi bukhari da muslim sun yi ittifaqi akan sa wa ma'anahu ma'anarsa la hijrata min makkata babu hijira daga garin makka li'annaha sarat dara islami saboda ita yanzu ta zama wato gidan musulunci ko kuma garin musulunci wannan hadisi an samu shi daga sayyidina Aisha radiyallahu anha Allah kara mata yadda ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu hijira bayan fatu makka kamar yadda muka karanta a karatun da ya gabata shine a zamanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama lokacin da musulunci yake farko farkonsa sahabbai sallallahu alaihi wasallam suna shan wahala da kafiran nan to saboda haka saboda wannan wahala da ake sha Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada damar ayi hijira a bar wannan garin na Makka wasu daga cikin sabban suka tashi suka koma Habasha a farko sannan daga baya mutanen Madina suka karbi musulunci nan da yawa aka fara komawa garin Madina to saboda haka sai ake umurtan kowa ya koma Madina kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma aka umurci jama'a cewa kowa ya koma garin Madina saboda ga yanda garin Makka yake yayi tsanani mutum ba zai samu ya gabatar da addinin sa yadda ya kamata ba to hijira kuma shine kai hijira daga garin da kake ka koma wani gari domin ka samu damar da zaka yi addinin ka idan garin da kake baka da damar da zaka yi addini yadda ya kamata ba za a baka damar ka gabatar da addinin ka ba to kana da damar da zaka yi hijira daga wannan garin ka koma wani gari inda zaka samu dama ka gabatar da addinin ka su kuma sabani sallallahu alaihi wasallam sun yi hijira ne a wannan lokacin saboda su samu damar da za su gabatar da addini sannan su shirya yadda za a yi su yaƙi kafiran duniya gabaki daya to saboda haka abin da ya faru kenan farkon musulunci kuma hakan aka yi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shirya rundunoni yayi yaƙi ya yaƙi kafiran nan ya zama har ya je ya yaƙi Kaibara to daman a lokacin babban wurin da ya zama shine yafi ko ina barazana Kaibara ne to Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci Kaibara din saboda haka shekara ta dawo kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zo sai yayi fatin Makka ya bude garin Makka bude garin Makka shine garin Makka nan gaba ɗayan sai ya dawo hannun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine fatin Makka ta to Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan ya kasance kafiran nan sun kore Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin wannan gari sun shirya makirci iri iri amma daga ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya shekarun da zai zo yayi wannan fatu Makka din zai zo ya bude wannan gari na Makka ya dawo karkashin sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya rundunonin sa ya zo wannan gari na Makka ya fadi sunan wasu mutane yace duk inda aka gansu aka kashe su wannan duk inda aka gansu aka kashe su kara basu saboda munafurci suka yi munafukai ne kuma sun kari musulunci suka fasa daga baya suka dawo garin Makka suka tayin wasu abubuwa to dalilin haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan mutane ne da aka zo aka kashe su a cikin su akwai Abdullahi bin Abi Sarhin wanda ba a kashe shi ba saboda sayyidina Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu sai saboda sayyidina Usman kai bin Affan radiyallahu anhu sayyidina Usman ne ya dauko shi ya kawo shi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullahi ibnu Abi Sarhin ya tuba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kauda kansa ya sake jawo shi ya ce ya Rasulullahi ibnu Abi Sarhin ya tuba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake kauda kai ya sake jawo shi ya ce ya Rasulullahi ya tuba ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an karbi tubansa malamai suka ce saboda girman sa yana Usman suna tafiya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan ba ku dauke kansa ba suka ce ya Rasulullahi ai da ka mana ishara kaga ba an karbi tubansa ne kawai a haka saboda irin halin da yake aikatawa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana rubutu Annabi sallallahu alaihi wasallam a garin Madina sai ya dawo Makka ya ce abun na zama ne duk magana ne wani lokaci idan na fada idan ya fada na rubuta wani lokaci Umar ma in ya fada zai je na rubuta to saboda haka ya ta kare rayuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam dalilin haka to su dai waɗannan mutane Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kashe su inda aka gansu to da aka zo sai zama garin nan na Makka kowa ma a wannan ranar bashi da wata magana sai abun da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to a wannan lokacin ne mutane suka hadu wasu suka shiga gidajen su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya shiga gidansa ya tsira duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ma ya tsira Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya shiga ɗakin Ka'ban nan ya ce jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa aka rusa waɗannan gumakan da suke cikin wannan ɗaki sannan daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su suka zo suka haɗu gaba ɗaya kafiran Makkan nan ya ce musu ya hala Makkata ma za ta rauna ni fa'ilu duku ya ku mutanen Makka mu kuke zamani zan muku yau suka ce akun karimun ibnu akun karim al-qurba al-qurba ya rasulullah suka ce akai dan gonmu ne mai girma dan gonmu ne mai girma kusanci ya manzon Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to shikenan ku tafi izhabu fa antum mutlaqa ku tafi wa an bar ku kawai kun zama talakawa shi daga nan ma aka ce Hausawa suka samu talaka daga talaka ɗin wanda shi ba sarki ba bawa ba aka basu aka ce su je to da aka yi haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to daga yanzu la hijrata ba'da al-fath daga yanzu babu hijira ba wanda zai hijira ya koma garin Madina amma da in ka karbi musulunci dole ka bar wannan garin nan baka saboda gari ne na kafirai kuma cutar da kai za su to yanzu tunda an yi haka garin ya dawo karkashin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to yanzu kan kowa ya zauna inda yake ba sai ya hijira ko ma garin Madina sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga yanzu babu hijira na magana a koma Madina a kowa ya zauna a garin Makka, yanzu Makka ma ya zama gidan musulunci. Sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace walakin jihadun wa niyyatu, sai dai akwai jihadi, za a ci gaba da jihadi yadda aka saba, sannan kuma da niyya. Shine da mu muhalli shahidin mu maganar niyya din, da mutum abin da ya kudurta a zuciyarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a ci gaba da yin jihadi. Jihadin nan da ma'anarsa guda biyu, jihadi da takobi ne, ko kuma a jihadi ne wajen isar da musulunci inda bai isa ba, dukansa jihadi ne ba. Saboda haka za a ci gaba da waɗannan nau'i na jihadi guda biyu din. Sannan kuma mutum da niyyarsa da ya kulla a zuciyarsa, yayi niyya ne yanzu zai bar garin Makka saboda wani dalili, zai yi hijira saboda wani dalili, a'a zai tafi neman ilimi ne, a'a zai tafi fatauci ne, zai tafiya je bi wata bukata ne, a'a ya takura ne a inda yake yanzu, ba zai samu ya gabatar da ibadarsa yadda ya kamata ba, zai koma wani waje ne ya gabatar da ibada. To niyyarsa dai, niyyar dai a cikin zuciyarsa nan, dan shi yake gabatar da koma menene, kamar yadda muka karanta cewa daman duk abin da kake yi niyyar kan nan ne, Allah shi wannan niyyar yake dubawa, abin da ka kudurta cikin zuciyarka nan shi Allah yake dubawa. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa idastum firtum fanfiru, idan aka kada gangan yaki, aka buza maganan yaki, aka ce a fito yaki, to ku fita. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu idan kun ji an yi umurni da a fita yaki, to kuma kar ku zauna, ku fita, kar wani ku ya zauna ya ce ba zai fita wannan yaki ba. Saboda shi amsa wannan jihadi din shine a wannan lokacin abinda ake nema a wajen mutum. Idan aka ce gashi an yi umurni a fita yaki, to ba wani magana zama kuma kowa zai fita. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما المتاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الله أنا قيام أنا تشي ويا قوة أن نبوك إيماني مي يسا أني إذا أكا تشي موكو كو فتا وجن يأي سيكون أنا وين جيكي باقا سن فتا شين كنا سر رأيو الدنيا كن يدر رأيو الدنيا أنا أكال لاهرة كساني بوانا رأيو الدنيا إركا تنجي كاري والا تي بلا جي كوي نابا shi sa yake cewa in firu kifafan wa siqalan wajahidu bi amwalikum anfusikum fi sabilillah, ku fita kuna tun jikin ku bai nauyi ba, ku dage ku fita wajen wannan yaki, ku fita ku je ku dauka kalmar Allah, kar ku tsaya wani wasa. In an ce a fita, to ba wani maganan wasa kuma dole a fita. To saboda haka malamai suka ce jihadin nau'i nau'i ne, a cikin sa akwai fardu aini na dole, shine wanda shugaba zai umurni ya ce a fita. Idan shugaba ba da umurni yace a fita yaki, to ba tsayawa, dole a fita kawai, kowa da kowa dole fita, ba za a tsaya ba. Idan aka samu shugaba wanda aka masa mubaya akan alkitabin wa sunna, aka masa mubaya akan littafin Allah da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallama, to in ya bada umurni a fita yaki, to nan kan ba za a yi nauyin jiki ba, dole a fita kawai, a fita zuwa wajen wannan jihadi din. Sannan kuma akwai wato yakin da zai zo muku har gida, kafin su zo har bakin gari, to nan kan ba wani, ba tsoho, ba yaro, ba mace, ba kowa da kowa ma zai fita a yaƙe su. To saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan an ba da umurni fita yaƙi, to ku fita. To irin wannan ne kuma sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Hanzala ya ji irin wannan abu, ya yi aure da amaryarsa, yana saduwa da matar, sai ji an kada gangan yaƙi, shikenan sai ya taso sai fita wajen wannan yaki, yana fita kuma sai ya shahada. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya naga mala'iku suna wanke shi, naga mala'iku suna masa wanka, shine ake ce masa ghasilul mala'ika, shi Hanzala ke. Shikenan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi iyalinsa, tace ya Rasulullahi, ai lokacin da aka buga gangan yakin nan muna saduwa da shi, yaji cewar kayi umurni a fito yaki, kawai ya tashi bai yi wanka ba ma, kawai sai ya fito, yana fitowa kuma sai ya shahada. To shine mala'iku suka masa wanka. To saboda haka idan an bada umurni fita yaki, to a fita, kar a tsaya. Sannan hadisin ya ci gaba da gaya mana cewa wa ma'anahu la hijrata min makkata li'anna sarat dar islamin, ma'anar wannan hadisi har yanzu shine babu hijira daga garin Makka, saboda Makka yanzu ya zama garin musulunci, ya zama garin musulunci. Saboda haka mutum ba za a ce ya fita saboda za a takura shi, a hana shi gabatar da addininsa ko wani abu da kama da wannan ba, a yanzu yana da damar da zai zauna a garin Makka ya gabatar da addininsa. Malamai sun yi magana shin cewa akwai dar islamin a yanzu garin musulunci ko babu? To malamai suka ce in aka ce dar islami, shine garin da yake zaune yake tsaye akan wato ana bin abun da Allah ya ce da kuma abun da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mana shi yake bi a wannan garin jagororin garin jagorin wannan kasar ko za a ce ko garin suna bin suna yin abun da suke ne akan Qur'ani da sunna Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafiran wannan garin suna zaune ne a matsayin kafiran amana wato ba su suke da rinjaye a cikin garin ba to irin wannan garin shine ake jama'a da islami din sannan ana yin komai al-kitabi wa sunnati to irin wannan gari malamai suka ce yanzu babu irin wannan gari a irin garurukan da muke ciki babu irin wannan gari zaka samu garurukan namu a an raba biyu ne yawanci zaka samu da kafiran ne da musulma ake zaune a tare sannan aka ce idan gari dar islami ne to kafiri yana da damar da zai zauna ya gabatar da abubuwan ibadansa amma ba zai soki qur'ani ba ba zai soki sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba zai shagiya a fili kowa yana gani ba ba zai zinaci da yayan musulmi ba zai ki za a bashi wasu huquq da za a dora shi a kai wanda dole sai ya kiyaye wannan haƙoƙi din na zaman da yake a cikin wato garin musulmai to saboda haka abun zai zama sannan malamai sun ce ya za a yi da mutumin da yake zaune kuma a garin kafirai shi kuma ya zai kasance to an ce dole ne mai malamai su gaya masa wato a fiqhul aqalliyya yaya za a yi rayuwa a cikin su waɗannan kafirai din yanzu kai ne kana zaune a kasar kafirai misali kana zaune a America a anguwar da kake saboda tsabar yanci ko kaya ba sa sakawa tsirara suke yawo kuma nan da wajen zaman ka ya za a yi kaga akwai aiki ko to saboda haka sai ka nemi malamai su gaya maka ya za a yi karayu ko garin da kake ba a san ma magana a yanka dabba ba namu ma baka san daga ina ake yin sa ba kawai nama ne gashi nan a naman na saniya ne na bujumi ne na me kai baka san ma me bane ba to an ce irin wannan garuruka idan mutum ya zauna a ciki zama ya kama shi dole to sai ya nemi malamai sun gaya masa ya za a yi rayuwa irin waɗannan gari na'am wa nabi abdullah جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إنا بالمدينة لرجالا ما سرتم مصيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وأنا أبي عبد الله أنكر بولك بابو عبد الله جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما على جلسه قال يا شيء kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala shi fi gazatin a wajen wani yaki fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna bil madinati la rijala lalle a madina akwai wasu mazaje masirtun masiran baku bi wata mabiya ba ko baku tafi wata matabiya ba wala qadatum wadiyan sannan baku ratsa wani kwari ba illa kanu ma'akum sai dai suna tare da ku habasahumul maradu rashin lafiya ne ya tsare su a fi riwayatin a wata riwaya yace illa sharikukum fil ajr har sai sun yi musharaka da ku a cikin lada wannan hadisin an samu shi daga Abi Abdullah shine Jabir bin Abdullah al-Ansari sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi baban Abdullah ne kuma shi dan Abdullahi ne dan Abdullahi al-Ansari Allah ya yarda shi shi Jabir bin Abdullah yana daya daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda mahaifinsa shi Abdullahi al-Ansari din kenan shi ma sahabi ne na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi sahabin Annabi ne sallallahu alaihi wasallama sannan mahaifinsa ma sahabin Annabi ne sallallahu alaihi wasallama mahaifinsa yaje an ji yakin Uhud da shi da aka yi yakin Uhud yayi shahada a yakin Uhud sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle Allah yana yin magana da mutane ta bayan fage ne min wara'i hijabin da yake magana da su amma banda Abdullahi al-Ansari shi Allah ya magana da shi baka da shi bayan ya rasu bayan yayi shahada a wajen yaki Allah ya ce masa me kake so kai buri na cika maka burinka yace ya Allah kamar da ni duniya a sake kashe Allah ya ce masa ba a yi wannan duk wanda ya saurayi aiki ba za a sake in an yi shikenan yace to ya Allah ka gaya musu matsayina irin alfarmar da kai shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗan wannan matsayin nasa shi Abdullahi al-Ansari kenan sannan kuma Qur'ani yake ga mana cewa wala tasibanna alladhina kutiba fi sabilillahi amwata bal hayyun inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahum Allahu min fadli wa yastabshiruna bil ladzina lam yahqu bihim min qalbihim wa Allahu khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Allah yake nuna cewa kar ma a kira su cewa su mutu, to shi shine baban Jabir ibn Abdullah. To shi Jabir nan ya ce ya je wato ya koki tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guda 19 a cikin yakokin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya je da kansa Ghazwat guda 23, to guda 19 duk da shi akai bai je Badar ba, bai je Uhud ba, yace baban sa ya hana shi zuwa. Sannan ya kasance ya yi tarayya da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya rawaito hadisi guda 1540 daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shi Jabir ibn Abdullah. Sannan da mahaifin sa ya rasu, ya kasance a wajen yaƙi ana dawowa daga Tabuka, an je Tabuka ana dawowa, sai ya zama a hanyar tafiya wannan dokin sa baya tafiya baya sauri. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, ya me yake faruwa ne Jabir? Yace ai doki na ne baya tafiya. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daki dokin nasa, sai dokin ya tashi, sai ya wuce sauran dokuna ma wajen sauri ko raƙumin sa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, zan saya in zaka sayar mu. Aka yi ciniki, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sayi wannan dokin nasa ko kuma raƙumin nasa. Sai ya ce, amma ba zan baka ba sai an koma gida. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, na yi. Shikenan da aka koma gida, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika masa kuɗin wannan raƙumin nasa ko dokin nasa. Ya aika masa, ya ƙara masa kuɗi, sannan kuma ya aika masa raƙumi. Ya ce, duk ya bar masa. Saboda halin da ya shiga na maganan wafatin mahaifinsa a wajen wannan yaƙi. Sannan a wannan lokacin ya kasance mahaifinsa ya rasu, ya bashi da bashi mai yawa, ya samu damar da zai biya wannan bashin. Sannan ya bashi da ƙannensa, ƙannen nasa kuma duk mata ne gaba ɗaya ƙannensa. Ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa, ya samu dukiyar ta yi yawa, ta yi albarka, har ya biya bashin, har ya yi aure. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, Jabiru, ya dai? Ya ce, ya rasulullahi, na yi aure. Yace, mika aura? Yace, na auri bazawara. Yace, hadaka auri budurwa mana wanda za ka yi wasa da ita, ta yi wasa da kai. Yace, a ya rasulullahi, ai mahaifina ya rasu kuma ya bar mun ƙanne, ƙanne na kuma duk mata ne, ƴan mata wanda suke jin ƙarfi yanzu. Idan na auri budurwa ya rasulullahi, gidan nawa zai zama gidan da za a yi ta faɗa. Saboda haka sai na kawo bazawara ya rasulullahi. Saboda ita tana da hankali, za ta tarbiyyantar da su. To a nan ne aka gane fiƙihunsa, shi Jabir ibn Abdullah. A gane cewar shi fiƙihi ne a cikin sabon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, inna bil madinati rijalan, lalle a Madina akwai wasu mazaje, ma sittu masiran, ba wata mashiga da za ku shiga, ba wata tafiya da za ku yi, sai dai suna tare da ku. Saboda ita Tabuka da aka je wannan yakin Tabuka, an sha wahala ne, an sha wahala, iya wahala, ga nisa, ga ba ruwa, ga wahalalun da aka sha a hanya. Amma duk da haka ake gaya musu cewar ba inda za ku shiga a cikin tafiyar nan da kuke ta wannan wahalar, akwai wasu mazaje a Madina, ba wani korin da za ku tsallaka sai suna tare da ku. Rashin lafiya ne ya tsare su, ba su zo ba. A wani ruwayan hadisi kuma ya ce, sai sun yi musharaka da ku a cikin lada, ladan da za a ba ku su ma za a ba su. Saboda mai? Saboda kyakkyawan niyyarsu, niyyar da suka kulla a cikin zuciyarsu, cewar ba abin da ya hana su zuwa wannan yakin sai wannan uzurin da ya zama ba yadda suka yi nan ne. Su dai suna Madina ne, amma jikinsu yana Tabuka. To saboda haka ba wani abu da za ku samu na lada sai su yi musharaka tare da ku a ciki. Rawahu Muslim, Imam Muslim ne rawaito, wa rawahu al-Bukhari an Anas radiyallahu anhu qala, raja'na min gadwati Tabuka ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala, inna aqwaman khalfana bil madinati ma salakna shi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahum al-udhru. Rawahu al-Bukhari. Imam al-Bukhari ya rawaito an Anas, daga Anas radiyallahu anhu, Allah ya dare shi, kala ya ce, raja'na min gazwati Tabuk, yace mun dawo daga yakin Tabuka ma annabi sallallahu alaihi wasallam, tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, subhata gare shi. Fa qala, sai yace, inna aqwaman khalfana, lalle akwai wasu mutane a bayan mu, bilmaniyati, wanda suke garin Madina, ma salakna shi'ban, ba mu shiga wani waje, wata hanya wanda tsakanin ta duwatsu bane ba, wala wadiyar ko wani kwari ba, illa wa humma, ana sai suna tare da mu. Habasahumul uzur, uzuri ne wani dalili ne ya hana su zuwa wani dalili ne ya tsare su zuwa to a wannan hadisin ma dai annabi sallallahu alaihi wasallama yana ga mana cewa bayan an dawo daga tabuka yana fadawa sahabbansa cewa a cikin su akwai mutanen da basu samu zuwa tabukan nan ba basu je yakin nan amma babu duk wahalar da aka sha din nan a zuwa yakin nan duk wani kwarin da aka shiga duk wata hanyar da aka bi duk abin da aka yi zuciyoyinsu suna tare da mu suna tare da mu a cikin niyoyinsu uzuri ne na dole wanda ba yadda suka iya ya tsare su ya sa su zo ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace to suna tare da ku a cikin lada har ladan da za ku samu su ma za su samu to saboda haka shi yasa ake son mutum ya kulla niyyar kirki mutum ya zama niyoyin nan dama wannan babu yana mana magana akan niyya ne ikhlasin da mutum zai yi niyyar ka zama ka kulla niyya ta abin kirki a cikin zuciyarka kaga fa sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kiyawan niyyarsu ba su fita yakin nan ba amma lada ma za su yi musharaka a cikin ladan wanda suka fita yakin za a ba su irin ladan wanda suka fita yakin su ma za su samu wannan ladan saboda kiyawan niyyarsu kuma zaka samu wani kuma ya fita amma saboda mummunin niyyarsa bai samu komai ba da shi aka yi yakin aka gama duka wata kilma aka kashe shi ma wajen yakin amma yanzu lahira sai ka ji an ce a banda shi yayi sai ya zo sai ya ce ka je ka yi yakin ne shaja ta nai dan ka nuna kai mai karfi ne ko dan ka kale kabilar ka ko dan wani abu da saboda haka baka da lada to saboda haka wannan niyyar ita ne ake so ka gyara ta idan ta yi kyau shikenan komai ya zauna wa nabi yazid ma'an bin yazid bin al-aqnas radiyallahu anhu wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun kana abi yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فاخذتها فاتيته فقال والله ما اياك اردت فخاصمته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا معن رواه البخاري وانا ابي يزيد ان كربو daga baban yazida ma'an bin yazid ma dan yazid dan aknas radiyallahu anhum allah yaddada su wa huwa lalle shi wa abu da babansa wa jadduhu da kakansa sahabiyun dukkan su sahabbai ne kala yace kana abi yazid lalle baba na yazidu akhraja dananir ya fitar da su dinarai ya fitar da dinarai ya tasaddaku biha wanda zai bada sadakan su fa wadaha inda rajulin sai bada su a wani mutum fil masjidi a masallaci fajitu sai nazo fa khaswa sai na karba fajitu biya sai nazo masa da su fa kala sai yace wallahi ma iyyaka ratu wallahi ba kai nake nufi ba fa khasamtuhu sai muka yi jayayya da shi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama har muka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai fata gare shi fa kala sai yace laka ma nawaita ya yazid lalle kana da abin da kai niyya ya kai yazid walaka ma akasta ya ma'anu kai kuma abun da ka karba naka ne ya kai ma'an rawahu al-bukhari imam al-bukhari ne ya rawaito wannan hadisin an samu shi daga abi yazid shine ma'an bin yazid al-aqnas radiyallahu anhu Allah ya jira su shi ma'an dan yazid da shi da babansa da kakansa dukansu sabon annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam to kuma wannan ita ce iya albarma ke Allah ya yoka ya maida kai sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan wata daraja ce wanda Allah ya kebance wanda ya ga dama da ita Allah ne ya kebance su da ita ya zama ka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka zauna tare da shi ka yi imani da shi kana tare da shi bayan ka yi imani ka yi komai tare da shi ka zama sahabinsa to an ce wannan daraja babu irinta ba za a samu irin wannan daraja kamar ta su ya zama ka zama sahabin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya kai shi to dukan su waɗannan bayin Allah sahabban annabi ne sahabban annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam kada yace kana abi yazid yace baban sa yazidu ya fidda wato dukiya dinari ya bayar yace gashi ya ba wani mutumi yace gashi ka je ka raba masallacin nan ka ba da sadaka wa mutane to da ya bara mutumi yace raba masallaci sai ɗansa shi ma'an kenan sai ya zo masallacin shi ma ana rabo shi ma sai ya karba shi bai san babansa ne ya kawo dukiyar a raba ba ko ya sani ko bai sani bane Allahu a'lam da shi ma ana rabawa sai ya karba da ya karba sai kawo dukiyar gida yazo da dinarin gida shi ma da yazo da shi gida sai baban ya ce masa wallahi ma iyaka rabbi wallahi ba kai nake nufi ba ba kai nake nufi da sadaka ta ba ya za a yi na raba sadaka kuma kai ka karba ba kai nake nufi ba sai dan ya ce to ai ni ma rabo na ne na kai rabo na ne ni ma Allah zan yi ma ina rabuwa ciki ya ce wallahi ban yadda ba sai suka tashi sai suka tafi wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga sun so a lokacin bawa ne ana jayayya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana nan sai a ji a warware shikenan sai suka je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace laka ma nawaita ya Yazid ya kai Yazid abinda kai niyya din nan ka same shi dan Allah ka bada wannan kyauta ko dan ka ne ya karba ka samu abinda kake nema abinda kake neman nan ka same shi niyyar kan nan tana nan sannan walaka ma akhadhta ya man kai kuma ya ma'an abinda ka karban nan naka ne kai kuma to saboda haka wato duk da dai mahaifinsa ne ba da sadakan nan ya karba ba wani laifi a ciki abin da ake nema wajen mahaifi shine ikhlasi wajen lokacin da zai ba da kyautar in dan Allah ya yi ta shikenan magana ya kare ko dan sa ne ya karba ko ma waye ya karba in ya bayar dan Allah to shikenan shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace laka ma nawaita ya Yazid walaka ma akasta ya ma'an kai dai abin da kai niyya a cikin zuciyarka kai Yazidu Allah ya karbi wannan niyyar naka ya karbi kyautar naka kai kuma ma'anu abin da ka karba naka ne ya zama naka to ina ga zamu dakata nan insha Allah wannan hadisi duk da mun karanta suna mana bayani ne akan kyakkyawar niyya ana son mutum yin zai yi abin sa to ya kulli niyya mai kyau yayi dan Allah shine abin da ake nema kar yayi dan wani abu sannan ya tsarkake aikin sa idan zai yi shi yayi shi dan Allah tsantsa ba dan wani abu ba ba dan jama'a su gan shi ba ba dan ya burge wani ba ba dan a ce a ya iya ba ba dan komai ba yayi dan Allah in yayi dan Allah to sai Allah ya karbi aikin idan kuma yayi dan wani abu daban to sai kaga aikin bai karbu ba gashi ne kamar yadda muka karanta farkon karatun nan cewa wato Annabi Ibrahim alaihi salam da dansa Annabi Isma'il suna gina ɗakin Ka'aba Allah ne ba su umarni su gina amma suna cewa rabbana taqabbal minna Allah ka karba mana ka gani Allah ne ba da umarni a yi aikin amma suna neman Allah ya karbi aikin ya mai shi aikin sa to saboda haka duka hadisan nan da muka karanta suna ƙara mana bayani akan mutum ya yi kyakkyawan niyya a lokacin da zai gabatar da wani aiki na ibada alhamdulillah zamu dakata nan insha Allah in akwai mai tambaya a cikin abin da muka karanta sai ya yi mun sani insha Allah sai mun ci an baro kuma sai mu yadda na alaikum
salam bada mu sharaka wani ya ce
na
zaka samu kamar wani yana da kyakkyawan niyya
na
zai ta ya ce amma ta wani kudiri yana
na
wanda wani ya ba shi kama
na
kuma wanda shi yana da dama ya bi
na
shi dai kawai ba zai ba ne amma ya ɗauki dukiya da yawa ya ba
na
domin taimaka mana
na
menene bambanci da ke tsakanin
to wato kamar yadda muka karanta idan mutum yana da niyya niyyar mutum ake nema a ciki kamar yadda ya tambaya shine mutum bai samu damar zuwa ba amma ya dauki dukiyar sa mai yawa ya bayar yana da damar zuwa amma sai ba da dukiyar sa bai je ba to har yanzu dai Allah zai buɗe dukiyar sa shin ya ki zuwa ne haka kawai ya dauki dukiyar ya bayar in haka ne dukiyar sa take to Allah zai yi hukunci wannan dukiyar ta sa ba mun mamaki bane ko da ya bada dukiyar tasa ba zai tsira ba babu mamaki bane kuma idan zuciyarsa tana son zuwa din uzuri ne yasa shi bai je ba to nan shi kenan kuma ya sha amma lalle in zuciya ta yi wani waje to ko da ya bayar din bayar wannan ba za ta sa ya zama a shi kenan ya sha ba bayar wannan ba za ta sa ya sha ba na ina ga wannan shine insha Allah na to alhamdulillah abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah gafarta mu albarkacin nan Muhammad sallallahu alaihi wasallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين